بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايان الدعوة إن الخير da fatan alkhairi da gaishe-gaishe na safiya, da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan damuwoyi da ƙalubale da ƙasarmu gaba ɗaya take ciki, musamman ta ɓangaren wato tsaro, Allah cikin rahamarsa muke roƙo ya zaunar da wannan ƙasa lafiya da kwantar da hankulan ma'abutanta. Allah ka dawo mana da amincin da muka rasa, ya Allah barazana da ake fuskanta musamman wadda ya bayyana jihohi, sai ka ji can sun ce sun rufe makarantu, Bauchi ma yanzu sun rufe sakamakon bayanai da suke da su da rahoto daban-daban na sirri wadda yake hukunta haka. Muna roƙon Allah ta'ala, ya Allah mun tuba, ya Allah mun tuba, ya Allah mun tuba, ka ji tausayinmu, ka zaunar da wannan ƙasa lafiya, ka azurta mu da kwanciyar hankali da zaman lafiya da lafiyar jiki da abin da lafiyar za ta ci. Lallai kai mai iko ne akan haka. Ya Allah mun tuba, ya Allah mun tuba, ya Allah mun tuba. To, mu gushe ba dai kamar yadda yake sananne, muna karatu cikin wannan littafi mai albarka, littafin Taisirut Tauhid, Tauhidi a sauƙaƙe, na mawallafi ya Sheikha Bintu Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim, Allah ya saka mata da alkhairi. Kuma muna shafi na 45 kenan, a majalisi na 44, shafi na 45, inda malamar za ta tattauna a kan rukunnan ibada. Bin da ya gabata mun tattauna a kan sharuɗan karɓan ibada, ayyuka da muke yi, to akwai sharuɗa da sai mun cika su kafin Allah ya karɓa, kafin Allah ta'ala ya inganta abin da muka yi, kafin ya bada sakayya a kansu. Yayin da in ayyuka ba su cika waɗannan sharuɗa ba, ba ruwan Allah da wannan aikin, saboda ba haka ya nemi ka yi ba. Mun tattauna a kansu cikin zance ko karatu mai faɗi wajen majalisi 3-4. Yanzu kuma tunda zai tana ta magana ne akan tauhidul ibada, wato haƙƙin Allah akan bayi, bauta a gare shi da kaɗaita shi cikin bautan, to sai take ƙoƙarin gaya mana arkanul ibada. Don haka yau 3 ga watan 6 Jumadal Akhira, kun ga mun shiga watan 6, taura wata 2 da wani abu, ko mu ce wata 3 dai kawai ga Ramadana, wanda muna roƙon Allah ta'ala ya kai rayukanmu wannan lokacin, kuma ya taimake mu wajen ayyukan kirki a cikinsa, don watan ya zama shaida a gare mu, ba shaida a kanmu ba. 3 ga watan 6 Hijira 1447, daidai da 24 ga watan 11 2025, za mu tashi kamar yadda na ambata daga shafi na 45 arkanul ibada. Malamar ta ce, lil ibadati salasatu arkanin hiya: awwalan al mahabba, saniyan al khawf, salisan ar raja. Ta ce, to rukunnan ibada, ku sani ibada tana da rukunnai guda 3. Na farko soyayya, na 2 tsoro, na 3 sa fata. Na farko soyayya, ka zama kana son Allah, kana son duk abin da Allah yake so na kudurce-kudurcen da ya nemi mu bauta masa da su a cikin zukatanmu, kana son duk furtan da Allah ta'ala ya nemi mu bauta masa su da harasanmu, kana son duk ayyukan da Allah ta'ala ya nemi bayi su aikata su da gabansu, kana son ibadodi da aka ce mu yi su da dukiyarmu. Kamar yadda ko muke son waɗannan ababe, to ta gefe guda mu zama muna kin kuma duk abin da Allah ta'ala yake kinsa na munanan aƙidoji da kafirci da shirka da munafirci da sauran munanan ayyukan zuci, ko wanda ake furta su da harshe, ko wanda ake aikata su da sauran gabbai, ko kuma ai aiki mummuna da dukiya. Wato kana son Allah, kana son addinin Allah, kana son masoya Allah tun daga manzanni da annabawa da salihan bayi, waliyai, shahidai, sauran salihan bayi, to haka kuma ka zama kana kin waɗanda suka kafirce mu Allah, kana kin shaidani da kuma shaidanu gaba ɗayansu. kana kin mushrikai da kafirai, kana kin masu sabo daga cikin musulmai sakamakon sabon su. In ka bayyana musu kana kin su, ko suka fahimci cewa kana kin su, la'alla ma suka bayyana maka wani kana kin mu, ina kin ku saboda bid'ar ku, ina kin ka ya kai dana wani saboda laifin ka kaza, ka daina wannan laifin saboda Allah baya su. Sai ya zama wato kana kulla soyayyarka da jibintarka ga abu, ko kuma kishiyan haka kiyayyanka da kuma baya bayanka da abu sakamakon son Allah da son addinin sa da son manzon Allah alaihi salatu wassalam. Don haka al'amarin mahabba din nan soyayya abu ne mai fadi, kuma malamar za ta yi maganganu masu fadi akan sa. Sa'annan kuma za ta shiga akan al-khawf, ka zama kana tsoron Allah, kana tsoron azabar Allah, kana tsoron wato fushin Allah da yake yi ga bayinsa sakamakon saba masa. Don haka bayan al-mahabba ya zama kana son abin da kake ibadar, to kuma kana tsoron duk wanda bai yi ibada kaza ba, bai yi ibada kaza ba mu dauki sallah. Akwai abin da Allah ya faɗa na narko da azaba da fushi, ko kuma kana son azumi, sa'annan kuma kana tsoron abin da ka iya kasancewa sakamakon rashin yin wannan ibadar, sakamakon rashin yin abin da Allah yake neman bayi su yi. Sa'annan ar-raja, a lokacin da kake ibadar a ce akwai kuma fatan dace da dukkan alkhairi. Farko dai dace da yardan Allah subhanahu wa ta'ala, dace da dukkan sakamakon da Allah ya tanada wato ga waɗanda suka tsayu wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka waɗannan ababen tunda za ta yi faffaɗan zance a kansu, sai mu ɗauki kowanne mu karanta abin da ta faɗa ɗin a kansa. Mu sani dai waɗannan su ne mai rukunan ibada, a kansu ake gina ibada. In an ce rukuni kuma arkanul ibada, ko arkanus sala, ko arkanul wudu, ko arkanul ghusl, ko arkanus sawm, ko rukuna as-sawm, arkanul hajj, ko wace ibada in an dauko sai ka ji ana ce rukunan wannan ibada, rukunan wannan, rukunan sallah, rukunan alwala, rukunan hajji, rukunan azumi. An gane? To ana in an ce arkan jam'i ne na rukun, rukun kuma shine bangaren abu mai muhimmanci wanda in aka samu matsala a wannan bangaren, to wannan abin, wannan hakikar ita ma ta samu matsala, ba ta zama cikakkiya ba. Yanzu kaman sallah, za a ce rukunan sallah akwai waɗanda ake furta su, akwai waɗanda ake aikata su aikace. Wanda ake aikata su a ce akwai karatun su Fatiha da karatun sura, ɓangarori ne masu muhimmanci a sallah. Sa'annan akwai kabbarar harama, kaga rukuni ne mai cin gashin kansa. Akwai sauran kabbarori, ko da su ba su kai rukuni ba, za a ce mustahabbai ne, sunnonin sallah ne. To amma na shiga na farkon nan Allahu akbar da zaka yi, bangare ne da in baka yi shi ba baka shiga sallar ba. Haka in ka zo baka yi karatun Alkur'ani ba baka shiga sallar ba. Sa'annan in ka yi ta sallah, kai ta sallah, kai ta sallah, baka sallame ba baka fita daga sallah ba. Don haka bangarori ne na furuci. Ka ce Allahu akbar, kuma da Allahu akbar ake shiga, ba a ce Allahu azam, ko Allahu ala, ko Allahu ajallu, duka ma'anansu daya. Amma me zaka faɗa in zaka shiga Allahu akbar? Shine aka ce ka faɗa domin shiga sallah. In ka zo sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, shine ake fita daga sallah, daga sallah da shi. Ba ka faɗi wata kalmar ka fita daga sallah ba, ba za ka ce to shikenan an gama, ko da larabci ko da kowane yare. A'a, dole dai assalamu alaikum wa rahmatullah, ko ɗaya ko fiye biyu. Sa'annan a ciki kuma karatun Fatiha, dole ne yadda ka iya Fatiha mai kyau. To in aka dawo kuma cikin aiki, akwai tsayuwa, inda za ka iya tsayuwa ne, akwai ruku'i, akwai sujjada, akwai dagowa daga ruku'i, akwai zaman tahiya, sa'annan kuma raka'o'in sallah ɗin, wata biyu, wata uku, wata hudu. Za ka zo sallar asuba kai raka'a hudu ba, to kai raka'a ɗaya ka ce yau ta zama ɗaya. Rukuni, kowanne rukuni ne daga cikin rukunan sallah. To haka in ka ɗauki ibadar azumi, haka in ka ɗauki ibadar aikin hajji, haka in ka ɗauki ibadar zakka, alwala, wanka, kowanne da rukuninsa. To ibadar kanta, nan ce ibada, to tana da rukunanta wanda ake so su samu a kowace ibada.
ba kawai a sallah ake son samun soyayya ko ya zama soyayyar Allah shi ya tayar da kai zuwa ga sallan ba, kar ya zama kana jin wani abu ne kaman aka tursasa maka kawai, ya bari kawai dai a tashi dai a yi, a'a ya zama son ibadar da son Allah da yace ayi wannan ibadar, a rusuna masa, a aje goshi a ƙasa, a yi ruku'i, a yi karatu da wannan tsarin da musulunci ya zo da ita. Ana son wannan rukunin a cikin ibadar sallah, ana son rukunin soyayya a cikin ibadar azumi, wato wani abu ne gamamme da yake shiga kowace kowace ibada. Haka tsoron, tsoron Allah da tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ba dole karatun yi tsogon matsalan mura. Yawa to al-mahabba, to al-khawf shi ma kamar yadda muka faɗa akan al-mahabba, wani liman ba yadda za a yi ko murace yawa inda za a samu bane. Bayan al-mahabba sai al-khawf, tsoro, muka ce ba ga ibada ɗaya ba, kowace ibada, kowace ibada ana so ya zama tsoron Allah ya zaburar da kai kafin ibadar da a cikin ibadar, da kuma har bayan kayi ta ma kana tsoron shin an karɓa ko ba karɓa ba, saboda akwai nau'in mutanen da za su yi ibada, ko kuma akwai ibadar da mutum zai yi in bai cika waɗancan sharuɗan ba, bai kula da rukunai ba, sai a tattara ta daga ƙarshen ta sai a jefi wanda ya yi wannan ibadar da ita ba a karɓa masa ba. Don haka tsoro ba zai bar mumini ba tsawon rayuwarsa, tsoro ba zai barka ba kafin kai ibadar kana tsorace, kana cikin ibadar kana tsorace, bayan ka kammala ibadan kana tsoron an yi kai abin ta fuskar da Allah yake so, to haka ake so ka rayu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, da yake maganar mutanen kirki sai yace suna aikata abin da aka nema daga wajensu, amma zukatansu suna cikin fargaba da tashin hankali da tsoron haduwarsu da Ubangiji, komawansu ga Allah, annahum ila rabbihim raji'un, Allah yace to masu yin haka ulaika yusari'una fil khairat, su ne suke gaugawa wajen dacin samun alkhairori, kuma wa hum laha sabiqun, sun zama a gaba. Don haka kaga sun yi abin da ake son su yi, yu'tuna ma atau, sun riga sun yi sallah kai, amma shin ta karbu karfa ka je kiyama Allah ya ce ban karbi wannan ibadar ba. Don haka khauf kafin ibada, tare da ibada lokacin da ake zartar da ita bayan an kammala ibada tsawon rayuwar musulmi, haka soyayya, haka ar-raja, nan ma kallafa fata, saboda in yace ayi kaza sai yace to zan ba da kaza, ayi kaza zan ba da kaza, yana ta fadan sakamako da sakayya mai kyau da ya tanada ga wanda suke yin me ibada wa Allah, to ka sa fata gabanin kai, sa'an nan bayan kai ko kana cikin yi, haka bayan ka kammala ibada, za mu ɗauki waɗannan ababin ɗaya bayan ɗaya. Na farko al-mahabba ta ce hiya muwaqa'atul qalbi ala ma yurdillah fa yuhibbu ma yuhibbuhu Allah subhanahu wa yubghidu ma yubghiduhu Allah wa ilayka basṭuha. Definition na al-mahabba, soyayya, shine daidaituwar zuciya, zuciyar ta dace da abin da zai yardar da Allah. Muwaqa'atul qalbi, zuciyata ta zama haka, taka ta zama haka, zuciyarki ke ma ta zama ta dace da abin da wato Allah ya yarda da shi. Ta yaya? Fa yuhibbu ma yuhibbuhu Allah subhanahu, sai mutum ya so abin da Allah yake so. Allah yana so a yi bauta, Allah yana so a tuba, Allah yana so a yi imani, Allah yana son a nemi gafararsa. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, yana son kuma masu yin waɗannan ayyukan. To tunda Allah yana son imani, yana son tsarkaka, yana son tuba, duk waɗannan ayyukan kirkin da akidodin kirki da furutan kirki da halayyan kirki duka Allah ya gaya mana yana son su, to sai ya zama zuciyarka ta so abin da yake yardar da Allah, abin da Allah yake so. Ka bibi Qur'ani, ka bibi sunna, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gano abin da Allah yake so ya yarda da su, sai kuma zuciyarka ta zama ta yi daidai da duk abin da aka ce ya yarda da shi, kai ma ka yarda da shi, duk abin da aka ce Allah yana son sa, kai ma kana son sa. To shi ne kana son Allah, kuma kana son duk abin da Allah ta'ala yake so, matsayinka na bawa, a matsayinka na wanda aka ce wato ya so abinda Allah ta'ala yake so, dole sai ka koma littafinsa da ya saukar yayi bayanin ababen da yake so da ababen da yake ki, sai ka koma ga manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutukar kana cikin wannan al'umma, ta hanyar sa, ta hanyar maganganunsa, ta hanyar hadisansa ka gane abinda manzon Allah subhanahu wataala yake so, kuma su ne abinda manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so. In ba ta wannan hanyar ba, Qur'ani da Sunna ba yadda zaka gane abinda Allah yake so, abinda Allah ya yarda da su, dole sai ta hanyar me? Qur'ani. Saboda Allah gaimu ne, taya zaka gane me yake so, taya zaka gane me yarda da shi? Amma duk abinda ya nuna maka yana so, ya ce inna Allah yuhibbu tawwabi, shi da kansa fa yace yuhibbu, yana son masu yawan tuba. Don haka yawaita tuba ibada ce da ake so ka yawaita ta, kuma Allah yana son haka, to kai ma ka so haka ne. Wa yuhibbul mutatahhirin, masu neman tsarkaka, koyaushe duk abin da zai sa ya zama mai cikakken tsarki, mai bar najasa da dauda tare da shi ba. Haka an ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum, gashi ana gaya maka me Allah ya yarda muku, me Allah ya yarje muku. In kun kafirce, Allah ya wadata ba ruwansu da ku. Sai ya ce baya yarjewa bayansu su kafirce, ba in kun yi godiya wa Allah, Allah ya yarda muku da ku yi godiya. Kaga kenan baya son kafirci, kai ma baka son kafirci. Baya son butulci wa ni'imominsa, kai ma bai dace da kai ka zama butulu ga ni'imomin Allah ba. Sa'annan Allah yana son imani, shi da kishiyan kafirci. Allah yana son godiya a gare shi akan ni'imominsa, yana son godiya wa 'yan uwanka bayin Allah da suka maka wani tagomashi, wani abin kirki, ka gode musu. Wanda baya godiya wa mutane, to ba zai yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai ka so imani, sai ka so ibadar godiya, sai ka ki kafirci, sai ka ki shirka, sai ka ki butulci, saboda me? Allah bai yarda da su ba, Allah baya son su. In ka bibi ayoyi za ka yi ta gano, wallahu yuhibbul muttaqin, Allah yana son masu taqawa, masu bin umarni, masu haduwa da hadi, masu tsoron Allah, masu bin dokoki, su ne masu taqawa. Don haka sai ka zama duk lokacin da ka ji umarni a Qur'ani, kai kokarin bi gurgurin iko. Ka samu hali, ka hanu, ka zama mai tsoron Allah, ka zama mai kokarin sanin dokokinsa da bin su sau da kafa. To in ka zama kamar haka, Allah yana son wannan aikin, kuma yana son masu yin wannan aikin. A takaice, al-mahabba, soyayya, wanda ita ce ginshiki na farko, rukuni na farko, shine a samu muwata'atul qalbi ala ma yurdillah. Ta yaya fa yuhibbu ma yuhibbuhu Allah subhanahu, sai ka zama kana son abin da Allah yake son sa. Wa yubghidu ma yubghiduhu Allah, sai ka zama kana kin abin da Allah yake ki. To wannan an faɗi ka'idar kenan da fadinta. Sai ta ce wa ilayka bastuha, ga zance na dalla dalla da ƙarin bayani da fadada magana. Na farko, yuhibbul a'mal at-tayyiba, duk wani aiki kyakkyawa managarci ka zama kana son sa, saboda Allah yana son sa. Wal aqwal at-tayyiba, da furutai su ma masu kyau ka zama kana son su, ayyuka da za a yi daga bai da furuci da za a yi mai kyau. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u, kaga Allah yace zuwa gare shi ne dada dan kalmomi, kyawawan kalmomi, wa'azi ne, karantarwa ne, umurni da kyakkyawa, hadi ga mummuna, yin tasbihi, ka zauna kai ta subhanallah, tahmidi alhamdulillah, takbiri Allahu akbar, la hawqala la hawla wala quwwata illa billah, haylala la ilaha illallah, salati wa manzum Allah sallallahu alaihi wa sallam, allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad, allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad, kamar yadda yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah da malaikunsa suna yin salati ga annabi. Sai yace ya ku wadanda suka yi imani, kuma sallu alaihi wa sallimu taslima, wato ku rinka masa salati da sallama. Don haka hurta wannan da zama da dangin istighfari, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كاغا دنيا من غفرني ولا نم بصم فانا تكن الكلم الطيب Allah ya ce ilaihi zuwa ga Allah ne shi kadai yas'adul kalimut tayyib idan mutun ya fadi irin wadannan kalmomi wato aiki yake tafiya zuwa gare shi wal amalu salih in kuma aiki mutun yayi daga bansa nan ma yarfa'uhu Allah sai ya daga wadannan ayyukan to a takaice ayyuka kyawawa hurutai kyawawa sa'annan wayu hibbus salihin ka zama kana son salihan bayi masu yin aikin kirki da kuma huruci na kirki ka zama kana aikata su na biyu la saka da alkhairi tace yubghidul a'mala ya zama mutun yana kin wato ayyuka almuharrama na haramu idan aka ce ayyuka na haramu mun san su ya ku bayin Allah ayyukan haramu kowa zai iya kirgo su to ka zama kana kin su kamar yadda Allah ta'ala yake kin su akwai wata aya إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كاغا أنت إن الله يأمر بالعدل ألا أنا أمرني دا آدلتي دو أبن داكا تي آدلتي ني تو ألا أنا أمرن متاني سأيكا تشي كو آدلتي نشو قباغة تلكا كو آدلتي مجي أذكارين ما تنسى كو آدلتي أباغة أنسى ko adalci cikin hukuncinka a kotunka ko adalci cikin wani abin da aka jibinta maka na office ɗinka in ka ce ka'idar kenan kar wani ya zo a ce to shi shafaffe da mai dishi ba za a masa kaza ba zai iya taka wannan dokar wani kuma sai a ce a shi ai ba sa yi da ogarin haka za a dabbaka masa doka in ya abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muqsituna indallahi ala manabira min nurin an yamin ar-rahman وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا اكته للي ادلي a wajen Allah ranar kiyama suna kan wasu minbarori na haske ta madamacin Allah lallai adalai a wajen Allah ranar kiyama suna kan wasu minbarori da aka yi su da haske ba da katako ko da karfe ko da cloud da irin waɗannan abubuwan ba a'a minbari ne da aka yi shi da me da haske kuma minbarorin nan an yi su ta madamacin Allah sai aka ce suwaye adalan allazina ya'diluna fi hukmihim sune idza su hukunci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl masu yin hukunci ciki masu yin adalci cikin hukuncin su ko a kotu ko ba a kotu ba in ta kama kai zaka yi hukunci tsakanin bangarori to kai adalci to Allah zai daukaka darajar irin wannan al-imam al-adil shi ma ai kaga yana karkashin inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai aka ce su ne suke yin adalci cikin hukuncin su suke adalci cikin iyalansu matansu da yayansu suke adalci cikin abin da aka jibinta musu na offices din su da duk wani abin da ya zama su ne shugabanni a cikin su don haka Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan yana umurni da kyautatawa kyautatawa kuma duk wani mai rai zaka kyautata masa da kyautatawa mutane zaka kyautatawa har dabbobi aka ce fi kulli zati kabidin ratbin sadaqa ana samun ladan sadaqa ga duk wani mai rai kaji ne ka dan watsa musu gero a ka dan sawa kadan gare wani ruwa wata kurciya ce take zuwa ta window ka ajiye mata ruwa da sauransu kaga dabbobi ne yana cewa a inda lana fil bahaimil ajra shin za mu samu lada kan taimako da muka yi wa dabbobi da sabbi suke tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai rai ana samun lada a kansa duk wani mai rai ana samun lada a kansa kuma ya zama cikin ihsanin da Allah yake so ka yi wa bayinsa kamar yadda Allah kai ya kyautata maka da ababen da baka isa ka kirga su ba kana cikin ni'imomi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yace wa ahsin kama ahsanallahu ilaik kuma ka kyautata kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka don haka zaka iya iyawanka wajen kyautatawa cikin zantukanka duk maganar da zaka gaya wa mutum ya zama akwai kyautatawa ciki irin abin da kake so ka ji na daddadan zance to shi kowa yake so ya ji kar mutane su saba da kai cewa kana zuwa zaka yi ba'a wane kana zuwa zaka zagi wane kana zuwa zaka kausasa lafazi ga wane sai zan baka da kyautatawa me cikin zance Allah ta'ala ya ce wa idza khadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin sai yace wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun kun ga anan an yi magana kan kyautatawa cikin aiki da kyautatawa cikin me furuci duk ana neman su. Don haka inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani, kyautatawa. Kyautatawa cikin zance da kyautatawa a aikace, kai ta goma shi, ka bada kyauta, ka kai aka ce wato yana daga abin da ake so, ko da makwabci ya ce za ta ƙara ruwa a miyanta saboda ta dan yi abin din kwasha-kwasha, ta dan yi kan dabba ta yi wannan, sai ta ƙara ruwa sababbin abu ne, haka wato abin da ba sababbe ba. Aka ce la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina sha, wato kada makwabci ya ta raina abin da za ta ba wa makwabciyarta ko da kofatan akuya ne, dan kafan akuya haka wanda wajen kofatan ta dan yi, sai ta dan abin da ta dan sa a kwano a kai gidan makwabta, sai zama an kyautata a aikace kenan. Saboda wasu ababe ne da in aka zo aka yi su a gidaje da unguwanni za ka ji kamcinsu ya tashi. Duk wanda zai soya kifi ko zai soya dan kwai haka ko zai soya ko zai yi irin wannan kan dabba da sauransu, yawa sukan fito. Kai biyar yakuwa ma a makwabta in an yi sai ka ji tana tashi. Yan uwanmu bare-bare, Allah ya kara lafiya. Na'am, yawa musamman irin na da tuwon biski, tuwon biski wanda ya yi karanci a cikin al'umma. Allah ya sa mu dace. To duk wani dai abin da ba sababbe ba sai ka dan yi ko dan kadan, kaga ya fada cikin Allah yana son kyautatawa. Wa ita'i dhil qurba makusantanka, ka fara da su. In an ce wani makwabci ma da kowa ma har dabba ma ka kyautata mata, to kuma wanda ya zama akwai karaba da kusanci na jini, to shine ake ce a fara kyautata masa. To nan an gaya mu da wasu ababen da ake so, sai aka ce wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, Allah yana hani, hani kuma na haram kan aikata alfasha. Duk abin da aka ce alfasha ne, zina, liwadi, maɗigo, sata, duk abu ne da mummuna ne, kuma yayi muni ba, yayi muni sosai a cikin ayyuka. Saboda kowanne sai mutum ya ga baya so shi a masa. Barawo baya so a sace masa dukiya. Barawo ko dukiyar da ya sato din baya so wani ya sace. To kaga taya shi kuma zai sace wa mutane. Sata haramun ne, zina haramun ne, shan giya haramun ne, liwadi haramun ne, maɗigo haramun ne, riba haramun ce. To duka waɗannan ababe, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha al fahsha wal munkar, duk ababen ki, duk masu hankali, kaza baka so a maka, kaza wani kama baya so a masa munkari, kai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, zalunci. Allah yace ya'idhukum, Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkarun. Don haka tunda Allah ya gaya mana me ya halatta me ya haramta, in ka kalli Qur'ani zaka ga ababe da Allah ya haramta, har ma yace wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tuttirtum ilay, saboda abin da aka haramta sun fi karanci, sai Allah ya dalla dalla akan su. Aka ce hurrimat alaykum almaytatu, cin mushi, wadda mushan jini, wa lahmul khinziri, aladi, namansa da sauransu, wa ma uhilla li ghairi llahi bihi, duk wanda duk dabbar da koda ta halarci a wajen yanka ta, sai aka kira sunan da ba na Allah ba, aka kira sunan Annabi Isa, kamar da Kiristoci za su iya kiran Almasihu kawai sai su yanka dabba. To duk ko a kira wani aljani, wani shaidani, to ba za ka ci ba, kana musulmi ba za ka ci wannan ba. Wal munkhaliqa, dabbar da ta je kawai ta shaƙe kanta, ta sa kanta ta tsakanin bagla ta window a cajin su kawai, shikenan za ta fitar abin ya gagara ta yi ta fama ta mutu. Wal mawquza, wal mutaraddiya, wal natiha, wadda aka soke ta ko da ta gangaro daga wani tudu ta fado ta mutu. Goma akala sabo, da dabbar da wato dabba mai farauta ta cinye ta. Illa ma zakkaitum, to waɗannan ababe na ƙarshe da aka ambata muku ta faɗo, amma sai zama kun samu kunyanka, kanta ya makale a kaza kun samu kunyanka, dan gane aka ce to wannan ba matsala, amma daga ƙarshe kawai sai ta sa kan nata sai ta mutu. To wani sai ya ce muka to zaka ci yankanka wanda Allah ya kashe, wai ba ka ci ba? To shi ne ya ce wanda ya kashe shi haka ɗin, baka yanka shi jininsa ya fito, cutar da take jikinsa ta fice, lafiyarsa ya wanzu, Allah ta'ala yana so mana lafiya ne fa jikinmu. Cin waɗannan ababen da suka samu matsala kawai suka yi hangin suka mutu suka wani abu ya matse su suka mutu da sauransu jinin nan bai fito ba akwai matsalolin da za su bayi zuwa ga lafiyarmu. Don haka ba wai kawai da ra'ayinka ne zaka ci a to wannan Allah shi ya kashe maka. Me yasa ba zaka ci nasa ba sai wanda kai wato kai amfani da makaminka ka kashe. Sai wuce shari'ar Allah muka ne. Kaga sai ake gaya mana ababen da aka haramta sauran sai a ce wa uhilla lakum ma wara zalikum. In an gaya maka abin da yake haram sai a ce to duk wanda ba wannan ba kuma halal ne. Suna da fadi suna da yawa. To ka zama yubghidu al-a'mal al-muharrama duk wasu ayyuka na haram ka zama kana kin su. Kana son Allah kana son ayyuka da Allah yake son su. Kana son Allah kana kin ayyukan da Allah ya haramta wa mutane. Ayyuka wal aqwal al muharrama da kurutai wanda su ma suke haram kamar mutum ya zagi mutane ko kuma a ce zagin nasa ya muni a ce Allah ya zaga ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna cikin me ayyuka kuruci na haramu ko annabi banci da baki ake hada wani da wani fada wani zai iya rubutawa ko kuma giba kawai ka zo gefe can ka yi ta aibanta wane kai ta faɗan maganganu a kansa to wanda yana cikin ko ƙarya ka faɗi abin da ba haka yake ba to duk waɗannan ka zama kana kin su wai bizidul kafarata kafirai ka zama kana kin su wa usatal mu'minin da kuma masu sabo daga cikin wato musulmai kana kin kafirai kana kin masu sabo ai akwai masu sabo da aka san su wani shahararren mashayin giya ko dan caca ko bai harkadi ba ko barawo ko dan fashi ko dai sauran ayyukan da zaka iya samun mai rauni daga cikin musulmai yana aikata su ko mazinaci ko dan liwadi ko mai madigo ko waye da sauransu ka zama kana kin su shine tace wal akhir shi wannan na karshe da aka ce ka kin mumini ka kin musulmi sakamakon laifin da yake yi tace ala tafsil tali gurgurdan wannan karin bayani su kafirin itlaqan zaka ki su saboda kafircin su da kuma sauran ayyukan su za a iya samun kuma a ce wani kafirin yana adalci wa mutane sai da kana son adalci kowa yayin shi kuma kana son sa sakamakon adalci amma ba wai kana son sa a ce mukaddara kafire suna adalci wa mutanen su to asali shi an ajiye shi ne a layin waɗanda musulmi dole ya ki su to shi kuma adalci ana son sa ne saboda shi karan kansa ba wai saboda wanda yayi shin wannan ne ko wancan don haka kowa yayi adalci yayi abinda ake so abinda ake so a wanzar amma su kuma musulmai suna da abinda za a so su dan shi shine la ilaha illallah to amma kuma in suna da wasu sabo an san wane da kaza ko kai ka san wane da kaza ko wani abu makamancin wannan sai ka kishi sakamakon wannan kuma muka ce yana da tasiri wajen tarbiyya na yara ko na iyalai mata tana da wata mummuniyar ɗabi'a ka nuna mata kana kinta sakamakon wannan ɗabi'ar in ta bar shi kuma zai ƙara mata me matsayi da kima da soyayya a wajenka yaro shi ma wani ai ba shi da wannan matsalar ai kaga shi bana kyararsa ta wannan fuska shi ma matsalarsa ta wani gunde daban shi ma kuma ina kin wannan abin bana tare da shi wa usatul mu'minin to tafsilin shi ne yuhibbu shi musulmi ana son sa limafihi min al-iman saboda abin da ke tare da shi na imani wa yubghadu za a ki shi limafihi min al-ma'siyah in akwai wani abu a tattare da shi na sabo amma wani salihin bawa ne wanda sai ka zauna kana ta bincike sati wata shekara tana ta dakunsa tunda akwai yan dako da jiran wai sai sun kama wani da kuskure shi kuskurensa haka bai bayyana wa mafi yawan mutane ba tare da cewa mutumin da ba masumi ba zai yi kuskure tsakaninsa da ubangiji zai yi kuskure tsakaninsa a cikin mu'amalarsa tsakaninsa da mutane da sauransu amma sai an tsaya ana ta bi ana a zauna a gaba kaza a kalli ta yadda ya fita a shigarsa da daddare shigarsa da rana ya yi kaza a yau bai samu sahun farko ba yau kaza a gane ana ta kalan sai an yi mai an samu laifinsa ko ya muna mu'amala tsakaninsa da wani a matsayin sa na kadan za a iya samu haka to kaga wannan asali shine kawai zaka so su ƴan uwanka ne mu'minai masu kamalar imani masu cikar imani to su kuma waɗancan wanda suke da matsaloli suke da matsalar tarbiyya har ya zama mazinaci, har ya zama barawo, har ya zama dan fashi, har ya zama kaza. Kaga wannan abin sa ya bayyana, amma kuma ana ganin sa yana sallah, ana ganin sa yana kaza da sauransu, yana cikin musulmai. Zaka so shi saboda imanin sa, zaka ki shi saboda. Sai kuma wanda shi bai zama can din sosai ba, kuma ya taso daga nan. Yawa ba za a ce shahararren, ai Hausa ana cewa wani ma dan iska ne, in ya kai a bashi wannan suna an ce kaza ne, ko kaji an ce la'ananne ma. Saboda me? Yana aikata abubuwan da shari'a ta yi la'ana a kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu sariqa, ya zama barawo. Yanzu akwai wanda aka taba kama shi sau ɗaya da sata, shikenan la'alla daga nan sai ya tuba. To kaga ya bambanta da wanda misali a ce an san shi a gari yanzu irin shekaru kaza baya. Akwai mutanen da fasu shahararru ne a ce barayin gari kaza guda biyu ne, daga an yi sata kawai kowa ne ake zato. Kuma in an yi dogon bincike za a samu abin yana da alaka da wani ko kuma da wani. To kamar yadda yake a baya, yanzu ma akwai wanda sun shahara, su ma in aka bi labarinsu da sauransu, inda za a kama wani daga cikinsu zai iya cewa a in sata ne ta ɓangare kaza, in dai ta ɓangare ka kuke biyuwa ne. Ka ji ɓarawa yana faɗan irin wannan dangane da me? ‘Yan uwansa ɓarayi. Kamar su ma karkasa abin da ya wuri-wuri a tsakaninsu. In ta ɓangare kaza ne ko satan jinsin kaya kaza da kaza, to wani aka fi tuhuma. Har wani a tore bohol, a cire sumo, a yi waye da sauransu, a cire kayan waya na wuta da sauransu, a sace mashin, to an fi zaton wane da wane da wane. An gane? To a takaice mutum ya zama ya shahara da irin waɗannan ababen, sai ya zama wani za a kishi sakamakon mummunan aikinsa, amma kuma tunda musulmi ne, yana da wani abu na soyayya a gurgurdan musuluncin nasa. Shi ne ta ce yuhabbu lima fihi min al-iman wa yubghadu lima fihi min al-ma'siya ma'a munasahati. Amma za a rinka masa nasiha kan kurakuransa, wa amrihi bil ma'ruf, ana umurta sa da kyakkyawa, wa nahyihi anil munkar, ana hana shi munanan ababen da yake zakke musu. Qala ibn taymiyyah rahimahullah, ibn taymiyyah yana cewa fa haqiqatul mahabba, wato haqiqatin soyayya, soyayya da muke ta magana akan ta, la tatim, ba ta cika illa bi muwalatil mahbubi, sai ka zama kana jibintan wanda kake so. Din mun ce muna son Allah, to sai mu jibinci kuma duk abin da Allah yake so, shi ma mu jibinci wannan abin, mu so wannan abin. Me muwalatil mahbub? Wa huwa muwafaqatuhu fi hubbi ma yuhib, mu zama mun yi muwafaqa da Allah, mun dace da shi wajen son abin da Allah yake so. Wa bughdi ma yubghid, da kin abin da Allah yake ki. Wallahu yuhibbul iman, to mu sani Allah yana son imani, sai mu zama muna son imani. Wattaqwa, Allah yana son taqwa. Wa yubghidul kufra, Allah yana kin kafirci. Wal fusuqa, yana kin fasikci. Wal isyan, da aikin sabo. Sai mu so imani da taqwa da sauran ayyukan kirki, sai mu ki kafirci da fasikci da sabo da sauransu. Wa qala aidan, a wani gun Ibn Taymiyyah sake cewa fa kullama zada alqalbu hubban lillah, duk lokacin da zuciyarka ta kara son Allah, izdada lahu ubudiyya, to sai wannan din ya sa ka kara bautawa Allah. Nan samu karin soyayyar Allah da son abin da Allah yake so a zuciyarka, to wannan din zai taimake ka wajen karin bauta wa Allah. Wa kullama zada lahu ubudiyya, duk lokacin da ka kara bautawa Allah, izdada lahu hubban, sai bautan da kake ya kara maka son Allah. Wato abin gaba da baya ne. In son Allah ya yi ƙarfi a zuciyarka, to sai hakan ya ƙara maka bauta wa Allah. Idan bautan Allah ta ƙaru, da baka kaza, da baka nafila kaza, da baka kaza, to sai wani ɗin kuma ya ƙara maka me? Son Allah, haka za ka yi ta tafiya. Shi ne kullama zada alqalbu hubban lillahi izdada lahu ubudiyya, wa kullama zada lahu ubudiyyatan izdada lahu hubban wa hurriyatan amma siwa, sai hakan kuma ya ƙara maka zama intacce. Duk wani wanda ba Allah ba, in ka ƙara san Allah, ka ƙara girmama Allah, sai ka ajiye duk wani wanda ba Allah ba kuma a matsayinsa, ka zama intacce. Duk wanda ya samu matsala wajen har ma son sa ga wasu shehu ne, ga wasu mutane, misali yana ƙoƙarin abin da son Allah, a ce Allah ya cire shi, shehuwa ne ma ya ce, to ya samu matsala ne wajen rashin ƙarfafa soyayyarsa ga Allah. Akwai maganan kuma wane ya ce bayan an ce Allah ya faɗi wani abu saɓani na wani, waye kuma wani? Shine abin da sahabbai suka samu sakamakon me? Sun samu ƙarfin imani, ƙarfin so ga Allah subhanahu wa ta'ala, da ƙarfin bauta a gare su. Sai ya zama in ka zo ka ce musu wane ya ce, wanda ya zama akasin abin da Allah ya ce ko akasin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya zama su yantattu ne kawai da Allah suke ba ruwan su da abin da yake shi yanci haka to a takaice wannan da shine abin da ta faɗa kan wannan gaba sai ta yi wata tambaya wanda za mu jinkirta tambayar sai darasi na gaba muna roƙon Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi Allah ya ƙara mana son sa da saddukan abin da yake so ya ƙara mana kin duk abin da Allah ta'ala yake ki na kafirci da munafirci da shirka da sauran sako wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdillahi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh